بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سافير الصبر 23 ga watan Juma'adul Ula shekara ta 1444 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama wanda ya dace da lissafin 17 ga watan Disamba shekarar miladiya ta 2022 wannan shine darasi na 125 insha Allah cikin jerin gedarusa daga littafin Al-Istiqama wallafar al-Imam Sheikhul Islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdul Salam ibn Taymiyyah Al-Harrani Allah ubangije gafarta masa wannan tafi na istiqama asali ibn Taymiyyah yayi shi ne dan bayani akan tafarki madaidaici musamman game da fassara nassoshin Al-Qur'ani mai girma da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama wadanda ke da alaka da ahadithus sifat al-khabariyya amma cikin al'ada ibn Taymiyyah yana yawaita ainihin wato tsawaita zance da kuma dajiya akan masaloli mabambanta idan ba manta ba mun dade muna bibiyar sa a inda yake tattaunawa game da maganganun da yake kwasowa daga littafin Ar-Risalatul Qushairiyya na wani babban sufi wato Abul Qasim Al-Qushairi Allah ya gafarta masa to yanzu mallam ya gama wannan masala zai shiga wata sabuwar qabiyya wanda zaka iya cewa wato fasali ne ko littafi ne ko chapter ce mai zaman kanta a cikin wannan littafi ayin da yake cewa faslun fil amri bil ma'rufi wan nahyi anil munkar wannan fasli zai magana akan hukunce-hukunce da ladduban umarni da kyakkyawan aiki da kuma hani daga barin mummuna wato kaman ka ce wa'azi da karantawa da ayyuka da aka san masu da'awa suna yi na kokarin kusantar da mutane zuwa ga biyayya Allah da nesanta su daga barna da shirka da fasikanci da maguzanci Allah ka tsare mu wannan mas'ala an bai tunawa darasin da ya gabata mun fara magana akan ta sai muka dakata saboda ƙurewar lokaci da haka zamu koma kai da inda yake cewa al'amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar wa nahyi anil munkar huwa allazi anzalallahu bihi kutubahu wa arsala bihi rusulahu wa huwa min ad-din umarni da kyakkyawan aiki da kuma hani daga barin mummuna shine abinda Allah madaukakin sarki ya aiko manzanni dan shi shine abinda Allah ya saukar da litafai dan shi ma'ana dukkan abinda Allah ya ce manzanni su yi da abinda ya saukar da litafan shi dan ayi yana ana iya takaita shi a cikin cewa ai al'amru bil ma'ruf ne wan nahyi anil munkar da haka zaka ga malaman musulunci sun ba da muhimmanci sosai game da wannan qabiya a cikin litafan hadisai ummahat na kutubul hadis da sauran litafai na musulunci akwai kuma litafai na musamman da aka yi waɗanda kadai sun shafi wannan mas'ala ne kamar al-Imamu abinnan Abdul Ghani Ibn Sa'id Ibn Abdul Wahid Al-Maqdisi Allah ya gafarta masa wanda ya rasu a shekara 600 daidai bayan hijira ya da litafi mai suna Kitabul Amri bil Ma'ruf wan Nahyi anil Munkar kafin shi can baya Abubakar Al-Khallal wannan wato babban malami na mazhabin al-Imam Ahmad Ibn Hanbal shi ma yana da al'amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar haka nan al-imam al-hafiz ibn abi dunya rahmatullahi alayhi shi ma yana da littafi mai wannan sunan a wannan zamanin ma malamai sun rubuta kala daban-daban kamar al-doctor yasir ibn husayn yana da littafi shi ma sunan shi kenan al'amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar haka nan shi kan shi ibn taymiya bayan wannan gabar ko wannan chapter yana da risala mai zaman kanta qa'idatun fil amri bil ma'ruf wan nahyi anil munkar zaka ga duk da yake abin da ke cikin wannan littafin yayi kama sosai da wancan amma dai littafi ne mai zaman kanshi akwai al-doctor Tariq Muhammad shi ma yana da littafi mai suna al amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkari fi hayatin nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama akwai kuma al-doctor Hamud Ahmad Ar-Ruhaili shi ma yana da littafi nashi muhimmi ne sosai kankani ne amma muhimmi sosai a wannan zamani sunan shi qawaidu muhimma fil amri bil ma'ruf wan nahyi anil munkar wannan tabbas koda mutun yana da kasala akan karanta wadancan mutawalat din to bai dace duk wanda yake da alaka da wa'azi da karantawa da da'awa da raddi da sauransu bai dace a ce bai yi talayi akan abin da ke cikin wannan dan kankanin tafi mai albarka ba. Allah ya saka musu alkhairi ga baki ɗayan su. A takeice mallam yake cewa al'amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar huwa allazi anzala Allahu bihi kutubahu, shine abin da Allah ya saukar da manzanni litafansa akai, wa arsala bihi rusulahu, ya aiko annabawa akai, wa huwa min ad-dini, kuma shi wannan al'amari ne cikin addini. Fa inna risalatallahi, domin saƙon Allah ga baki ɗayansa, imma ikhbaru, ko dai bayar da labari ne, wa imma insha'ul, ko kuma umarni ne da hani da sauransu. Wa kamar da Allah yake cewa wa tammat kalimatu rabbika sidiqan wa adla, malamai suka ce sidiqan fil ikhbari wa adlan fil ahkami wal awamir wan nawahi, wato duk labarin da Allah ya bayar to cikakken labari ne na gaskiya, duk umarnin da Allah ya bayar ko hanin da yayi to cikakken umarni ne na adalci. Shi sa Allah ya ce wa tammat kalimatu rabbika sidiqan wa adla. Fal ikhbaru an nafsihi azza wa jalla wa an khalqihi, ko dai Allah ya bada labarin kansa ko kuma ya bada labarin halittunsa, mithlu tauhidi wal qasas, kaman bayani akan dayanta Allah da labaran annabawa da al'ummomi, alladhi yandariju fihi alwa'd wal wa'id, wanda duk wata qadiyya ta alqawarin ni'ima ko alqawarin azaba ga wanda suka yi barna da kafirci duk yana shiga karkashin wannan, kamar da Ibn Qayyim al-Jawziyya yake cewa babu wata aya a cikin Alkur'ani sai da ya zama tana da bayani ko kai tsaye ko a fakaice game da al'amarin tauhidi da al'amarin ɗayanta Allah. Wal insha'ul amru wan nahyi wal ibaha, waɗancan su ne al-ikhbar, labarai da kissoshi da bayani akan abin da ya faru ga al'ummomin da suka shuɗe. Ɗayan ɓangaren kuma shi ne wato umarni da hani da kuma halastawa, shi ne al-insha'u, wanda kamar da malaman balaga suke cewa ba a iya cewa gaskiya ne ko ƙarya, sai dai a yi imtisalin umarnin. To can gaba zai mana magana akan wato nau'o'in mutane ta ɓangaren al'amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar, akwai wanda suka gaza suka ɗauki wata ƙa'ida, wanda suka kuskure amfani da aya a kanta, fadin Allah alaikum anfusakum la yadurukum man dalla idha hadaytum, suka daina al'amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar, waɗannan suna kan kuskure. Ɗayan ɓangaren kuma su ne wanda suke ganin ko ana hamaza hamata dole sai sun yi umarni da kyakkyawa, sun yi hani da gabarin mummuna, ba tare da kallon masalih da mafasid, ba tare da kallon cewa suna da ƙarfin yin haka ko ba su da shi, suna da ilimin haka ko ba su da shi, da waɗannan ya ce su ma suna kan kuskure. Kuma galibi su ne suke zama khawarija, su ne suke zama ƴan ta'adda, su ne suke zubar da jini, su ne suke kafirta musulmai da sauransu. Zai zo mana magana akan waɗannan matsaloli wanda suna da muhimmanci musamman a wannan zamanin da muke rayuwa insha Allah. Malam ya ce wa hadha kama dhukira fil hadithi anna qul huwallahu ahad ta'dilu thuluth alqur'ani litadammuniha thuluthu al-thuluth alladhi huwa at-tauhidi tauhidu li anna alqur'ana tauhidun wa amrun wa qasasun. Yace wannan magana da aka yi anan ta cewa gaba ɗaya al'amarin wahayin Allah shine za a iya dunkula shi a ce gaba ɗayan shi umarni da hani ne, hatta su labaran da kissoshi da labaran lahira da bayani akan tauhidi duk a saka su a ciki. Yace wato an yi haka ne kamar lura da yadda ya zo a cikin hadisi cewa qul huwallahu ahad tana daidai da ɗaya bisa ukun alqur'ani. Wannan hadisi ne tabbatacce yana cikin Bukhari da Muslim, hadisin Qatada ibn Nu'man, wanda kamar da Imam Ahmad ya rawaito a cikin tashi riwayar, shine ya kasance yana yin sallar dare sai ya kai ya kawo akan qul huwallahu ahad, ita kadai yake maimaitawa a dukkanin raka'o'insa. Da haka sai wani dan uwansa shine Abu Sa'id al-Khudri, wanda dan uwansa ne li'ammi. To da ya ji irin wannan karatu sai ya tashi ya je gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya gaya masa. Mai riwaya yake cewa ka annahu yataqalluha, kamar yana ganin abinda ake yi na karatun cikin daren bai kai ya kawo ba, ya kamata a ce duk wanda ya iya miƙewa zai sallar dare, to yayi karatun da yafi haka yawa. Shi ne sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce masa kana ganin tayi kaɗan ne, wallazi nafsi biyadihi la ta'dilu thuluthal qur'ani, sannan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa na rantse maka da Allah dare nake hannunsa, qul huwallahu ahad da kake gani kake kamar kana ganin tayi kaɗan, wallahi ta kai ɗaya bisa ukun alqur'ani. A wata riwaya kuma ita ma tana cikin Muslim, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa yayi uhushidu, ku taru لعلي اقرا او لو اقرا او لو اقرا لكم ثلث القران زن كرنتا مكو داي بيس اوكون القران aka tare da safi a majalisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya karanta qul huwallahu ahad suna dauka cewa muqaddima ce yace ai take ne to malamai sun yi maganganu da yawa akan kokarin fassara me wannan wuri yake nufi me ake nufi da tana matsayin daya bisa ukun alqur'ani akwai kamar da ibnu hajar yake cewa hamalahu ba'dul ulama'i ala zahiri wasu malamai suka ce yana nan akan zahirin sa suka ce ai sulufa ai sulusan sulusun bi itibari ma'anil qur'an daya bisa uku ne ta fuskar lura da ma'anonin ayoyi da surorin alqur'ani kaman yaya suka ce li annahu ahkamun wa akhbarun wa tauhid saboda qur'ani akwai labarai akwai bayani akan tauhidi akwai bayani akan hukunce hukunce to ita tana matsayin daya bisa uku nan saboda tana bayanin tauhidi a jumlace musamman zuwa da tayi da wasu sunaye cikin sunayen Allah kamar da Ibnul Qayyim yake bayani akai cewa da Al-Ahad da As-Samad waɗannan sunayen guda biyu suna kunshe da kusan dukkanin ma'anonin sunayen Allah gaba ɗaya dan haka suna kunshe da bayani akan tauhidi na uluhiyya da rububiyya da asma wa sifat da bayani akan biyayya Allah da sauransu haka dai suka yi ta magana akan haka to wani zancen kuma wanda ba wannan ba shine cewa ai al-mithliyya din fi tahsil thawabi mithliyan fi tahsil thawabi ala man qara'aha cewa wanda ya karanta wannan sura guda ɗaya qul huwallahu ahad to zai samu irin ladan wanda ya karanta ɗaya bisa uku alqur'ani wannan magana shi da kanshi Ibn Hajar yake cewa babu wata hujja kwakwara da za a goyi bayan ta a ce karanta qul huwallahu ahad ka samu ladan wanda ya karanta izu 20 yace babu wanda zai babu bayani akan yadda za a goyi bayan ta wasu kuma suka ce a'a saboda abin da take dauke da shi na tauhidi da ikhlasi to wannan ya bata daman idan ka karanta ta to daidai kake da wanda ya karanta ɗaya bisa uku alƙur'ani ta fuskar inda ka fahimci ma'anarta to ka fahimci ma'anar saƙon alƙur'ani ɗaya bisa uku saƙon nan na tauhidi to kamar ka fahimci ma'anarsu wasu kuma suka ce a'a ai wannan khasa ce ma waqi'a ce ainiya khasa bi sahibil qissa shi wannan da abin ya faru da shi kawai ake da kuma duk wanda zai samu kanshi a hali irin nashi misali mutumin da bai iya wani abu na alqur'ani ba sai qul huwallahu ahad to ya tashi da dare ta karanta ta ladan da zai samu to kamar ladan wanda ya karanta ɗaya bisa uku saboda mene suka ce saboda ai shi kowane mutum aikin shi da ayake yi ana ba shi lani da gurgurdan iya nashi kwazam baka je ce suka ce baka je abin da Annabi sallallahu alaihi yake cewa inda sahabi na zai ciyar da dabino mudu daya wani a cikin ku ya ciyar da girman dutsen mudu bai samu ladan wancan ba saboda karfin imanin shi da kuma karfin abin da ya mallaka ke haka dai malamai suka yi ta wannan dogon sharhi da lalibai irin nasu Allah ya saka musu alkhairi kai dai ka rike kawai qul huwallahu ahad ta'dilu thulutsal qur'an ka ci gaba da karanta ta falala ce daga cikin falalonta shi yasa ma daga wutar da fa'ida suka ce to wannan shine babban fa'idan shine cewa wannan yana nuna falalan suratul ikhlas qul huwallahu ahad da kuma bayani akan ya halasta malami ya jefa wa daliban shi tambaya kuma tambayan ma yayi ta a bisa yadda da wuya a fahimta kai tsaye da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce musu ko kun san wata sura wadda take ɗaya bisa uku alqur'ani wato kamar ya zama an yi musu quiz kenan ko makamancin haka duk sun faɗi wannan sannan a bayyana wani abu wanda ba haka aka saba jin shi ba cewa lafazi mutane suke tsammani izu 20 sannan a ce ɗaya bisa uku alqur'ani shi ko ita kuma wannan sura ƙwaya ɗaya mai aya 6 a ce ɗaya bisa uku alqur'ani to babu laifi kenan in malami ya bayyana wa ɗalibai wani abu da sai sabawa abin da suka saba ji indai akwai hujja akan shi duk malamai sai wannan magana Ibn Hajar ya kawo ta to wannan tambayi da ya kamata mu yi anan shine jama'a akwai wasu hadisai da suka zo da lafazin kwatankwacin wannan alal misali al-Imam at-Tirmidhi da Abu Sheikh surwaito da hakim ma cewa iza zulzilatil ardu zilzalaha ta'dilu rubu al-Qur'an da ita da qul ya ayyuhal kafirun da kuma wani hadisi na Tirmidhi cewa qul ya ayyuhal kafirun da suratul nasr suma ta'dilani nisfal qur'an da wani hadisi na daban cewa ayatul kursi ta'dilu subul qur'an duk wannan suna cikin tsakanin Tirmidhi da littafin Abu Abdullahi al-Hakim ne saburi da ainihin wato abin nan littafin tafsiri na Ibn Jarir al-Tabari amma dukkanin su babu kwaya ɗaya ta inganta kamar da Ibn Hazm yake fara a cikin Fathul Bari cikin mujalladinsa na 9 da waninsa cewa duk waɗannan ba su inganta ba duk wata magana ta zo akan cewa ga wata aya da take matsayin wani kaso na Al-Qur'ani to wannan na qul huwallahu shine ya inganta inda shi yana cikin Bukhari da Muslim wallahu ta'ala alam to abin tambaya abin magana anan shine shi mala ya kawo mana wannan ne dan yayi mana kwatanci akan cewa kamar yadda aka ce al-amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar zaka iya cewa duka musulunci gaba daya zaka iya takaita shi akan wannan duka sakon annabawa duka manzancin da annabawa suka zo da shi a cikin littafan su zaka iya takaita shi zuwa ga wannan qadiyar wallahu alam yace qawluhu wa qawlu subhanahu fi sifati nabiyyina sallallahu alaihi wasallama da kuma Allah madaukakin sarki da yake bada labarin siffar manzon Allah annabi Musa sallallahu alaihi wasallama cewa ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahum at-tayyibati wa yuharrimu 'alayhim al-khaba'ith cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya'muruhum bil ma'ruf yana umurtar su da kikkiawa wa yanhahum 'anil munkar yana hanin su daga barin mummuna wa yuhillu lahum at-tayyibati yana halasta musu ababe masu dadi ababan ci da sha da makamantan su wa yuharrimu 'alayhim al-khaba'ith yana haramta musu munanan abubuwa irin su al-khanzir da cin riba da sauran ababan da aka haramta kamar da Ibn Abbas ya fassara yace huwa wannan ayar ta zo ne li bayani kamali risalati dan ce bayani akan cikar kamala ta manzancin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama fa innahu sallallahu alaihi wasallama huwa allazi amara Allahu ala lisanihi bi kulli ma'ruf duk umarnin da Allah ya yi na kyakkyawan abu to yayi shi ne ta harshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa naha an kulli munkarin duk hanin da Allah ya yi na wani mummunan abu yayi shi ne akan harshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa halla kulli tayyibin duk wani halasta wani abu mai dadi da Allah yayi yayi shi ne akan harshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa harrama kulli khabithin kuma duk wata haramtawa da Allah ya yi wani mummunan abu yayi ta ne akan harshen manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallama fil akhirati wal ula wa li hadha rawa anhu sallallahu alaihi wasallam ruwi an sallallahu alaihi wasallam annahu qala inna ma kulli utammima makarim al akhlaq shi sa ma aka ruwaito daga manzo sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama yana cewa lalle an aiko ni ne dan na cika nayi cika makin kyawawan dabi'u wannan hadisi al imam al bukhari ya fitar da shi a cikin al adabul mufrad da kuma ibn sa'd a cikin tabaqat ibn sa'd haka na abu abdullahi al hakim an naysaburi a cikin littafin sa al musaddarak haka ibn asakir abul qasim ibn al asakir ibn asakir al dimashqi a cikin tarihu madinati dimashqa ta hanyoyi daban-daban zuwa ga sahabi abu huraira Allah ubangiji ya kara masa yadda al alama ahmad shakir yana cewa kamar yadda yake fada a cikin taqiqin sa na littafin shu'abul iman na al baihaqi cewa isnaduhu sahihun sannan yayi kokarin ya bayyana me ake nufi da itmamu makarimul akhlaq cewa ai su annabawa an aiko su da kyawawan dabi'u kyawawan dabi'u tun daga tauhidi da sauran mu'amalat sannan kuma da suka shude sai ya zama akwai dan ragowan dabi'un a cikin al'umma su daya nan daya can wani abin an daina jin labarin sa wani ya tsufa wani yayi ya wuce da shi wani mutane sun canza to sai aka aika manzo Allah sallallahu alaihi wasallama domin ya zo ya sabunta waɗannan dabi'u da aqidu masu kyau din shine ya zo sai ya sabunta su wasu kuma suka ce ana nufin kowanne annabi ya zo da wani sashi na kyawawan dabi'u da aka kyawawan dabi'un sun rarrabu a cikin addinai da al'ummomin annabawa shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai aka hada mishi daga gaba daya a cikin addininsa duk wannan fasarorin ba su da matsala abin karbe ne ko dai saboda ala fatratin minar rusuli abubuwan da dama an daina aiki da su ko kuma tafarraqat bainar rusuli wa umamihim shi kuma aka hada ne gabaki daya da aka addinin sai zama cikamaki ko mafi albarka salawatullahi wa salamu alayhi fil akhirati wal ula ya kare cewa wa qala fil hadith al muttafaqi alayhi inma mithli wa mithl al anbiya'i kamathali rajulin bana daran fa atammaha wa akmalaha illa mawdi'a labina yace kwatankwacina da kwatankwacin sauran annabawa kamar mutum ne ya gina gida
yayi fandishu a jera gida ai komai a mai duk abin da ake masa sai rage sura wani gurbi guda daya na wani bulo kwaya daya fakanan nasu yatufuna biha sai mutane suna ainihin wato suna kewayawa jikin gidan suna kewayawa waya ta'ajjabuna min husniha wannan gida yana ba su kyakkyawa kan shi na burge su waya kullu suna cewa laula mawdi'ul labina fa ana tilkal labina yace su dinga cewa kai wannan gida yayi kyau inda ba dan wannan wuri kwaya daya da ya gurbi babu bulo din nan kwaya daya ba aiko da gidan nan masha Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam yace fa ana tilkal labina ni ne wannan ragowan bulo din ni ne nazo na ciki na zama gidan ya kammala gabaki daya allabina ana karanta shi haka a ce labina bil fati summal kasl ya halasta kuma a ce labna ai dauri mabba'u kamar yadda halasta a ce libna duka larabawa suna fadan haka shine bulo da aka sani idan kuma an kona shi an mishi an yi mishi ya zama ceramic block wato wanda aka kona a wuta irin yadda ake ma jambulo a da da kuma bulalluka wanda ake gini irin na da na gargajiya ba irin na yanzu ba to wannan shi kuma ake ci mishi ajur ajur shi ake ci wancan malamin al'ajurri mai sana'ar kona bulo suna sai da bulalluka ne konannu wanda sai an yi musu sai an ba su wuta saboda kada su narke to amma danye wanda kawai busar da shi a kadai aka yi shi ake ce ma labina ko labna ko libna gasashe kuma shi kuma ajo wallahu a'lam malam ya ci gaba da cewa fa bihi akmala Allahu ad-dina da shi sakon na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya cika addinin sa al-mutadamminu lil amri bi kulli ma'rufin wanda addinin yana dauke da bayani akan umarni da duk wani abu mai kyau wannahi anil munkari da hani da gurin mummuna wa ihlali kulli tayyibin da halasta duk wani abu mai dadi mai kyau mai amfani wa tahrimi kulli khabithin da kuma haramta duk wani mummunan abu malan yace wa amma man kana qablahu min ar-rusuli faqad kana yuharramu ala umamihim ba'dut tayyibat amma annabawa da manzannin da suka gabaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da gaskin sa akwai wanda aka haramta wa al'ummar shi wani abu ne mai dadi wani abu ne mai amfani amma saboda wata ukuba da Allah ya nufin musu ko ta jarabawa da Allah ya nufin musu sai ainihin wato ya haramta musu wasu abubuwa masu dadi kana yuharramu ala umamin ala umamin ba'a mumihim ba'du tayyibati kama qala Allah ta'ala kuma da Allah yake fa bi dhulmi min alladhina hadu harramna alaihim tayyibatin uhillat lahum Allah yake fa bi dhulmin wato sakamakon zalunci min alladhina hadu daga yahudawa harramna alaihim tayyibati sai muka haramta musu sabab masu dadi uhillat lahum wadanda da an halasta musu kaga ka Allah yake ma wani waje wa alladhina hadu harramna kulli dhufri mun haramta musu duk wani abu mai farci wa minan na'ani go muka haramta musu bisa shi dabbobin gida wal minal bakari wal ganami haramna alaihim shuhumuha illa ma hamalat zuhuriha aw al hawaya aw makhtalata bi azmin aka haramta musu cin irin waɗannan abubuwa abu namun da yake jikin kashi da sauransu aka haramta musu mai farce aka haramta musu dabbobin gida aka haramta musu cin kitsan shi sai in abin da yake dauke a bayansu da kuma abin da yake kayan ciki da abin da ya cakudu da kashi Allah ya ce zalika jazainahum bi baghihim mun musu wannan sakamakon ne saboda ta'ajjancinsu wa inna lasadiqun kuma gaskiya ne abinda Allah yake faɗa gaskiya ne abinda Allah yake aikata kamar da yake cikin suratul an'am kenan ko kaga Allah da kanshi ya faɗa cewa mun haramta musu waɗannan wanda mu sun halarsa a gare mu kuma ya faɗi dalili shine cewa jazainahum bi baghi mun sun musu wannan sakamakon ne saboda ukuba akan ayyukan su marasa kyau. To haka Allah ya sake cewa a wani waje shi ne wannan da ya fara fabi zumin allazina hadu haramna alaihim tayyibatin ila lahum, dalili saboda zaluncin su kamar da Allah ya fada wa akhadhihim ar-riba wa qadnuhu anhu, da cin riban su, da wa aklihim amwalan nasi bil batil, cin dukiyar mutane da barna. Wannan yasa Allah ya haramta musu ababen da asali halas ne dan ya zama horo gare su. To shine ma da yake kafa hujja da wannan akan cewa a wasu al'ummomi da suka shude an haramta musu wasu ababe masu daɗi saboda uquba gare su. Wa rubbama lam yuharrim alaihim jami'al khaba'ith, sannan kuma tayyu akwai wasu munanan ababen da ba duka aka haramta musu ba, an basu sun yi wata mu'amala da wani abu wanda mu a gunmu haramun ne saboda muninsa. Kama kala ta'ala, kamar yadda Allah ya ce kullu ta'ami kana hillal li bani isra'ila, kaga nan sai ya ce kullu, dukkanin abinci kenan, da mai daɗin da mara daɗin, da mai kyau da mara kyau, duk an halasta musu a wani lokaci. Kaga Allah bai musu itimamin shari'a ba. Akwai abin da mai daɗi ne suka yi laifi aka haramta musu, akwai abin da dacan an halasta musu shi amma ba mai daɗi ba ne. Kullu ta'ami kana hillal li bani isra'ila illa ma harrama isra'ilu ala nafsihi min qabli an tunazzala at-taura, tunka ba sauka da taura. Wa tahrimul khaba'ith yandariju fi ma'ana an-nahyi 'anil munkar, haramta munanan ababe yana shiga karkashin wato hani daga barin mummuna. Al-khaba'ith jam'i ne na al-khabith, al-khabith ana cewa al-khubuth shine min al-khabith, wal khaba'ith min al-khabifati, ta macen kenan. To wannan ga shedanu kenan, kamar da suka ce Allahumma inni a'udhuka min al-khubuthi wal khaba'ith. Idan kuma mutane ne sai a yi musu jami'i na al-aqil, al-khabithatu lil khabithina, idan mutane ne suke da shedanci. Idan aljanu ne sai a ce, sai a musu jami'i a ce al-khaba'ith, kamar yadda ya zo a cikin hadisi a'udhuka min al-khubuthi wal khaba'ith. Al-khubuth daga al-khabith namiji kenan, wal khaba'ith daga al-khabithatu ta mace kenan. To idan aqil ne cikin mutane, shi kuma an yafi dacewa kamar yadda Qur'ani ya kawo a ce a sa mashi jam'u zakar salim ko jam'u anas salim, al khabithatu lil khabithina, kaga ba a ce al khaba'ith lil khaba'ith ba, al khaba'ith al khubuth lil khaba'ith ba, ko mun gane. To idan kuma a abu ne wanda ba mutum ba, ba aljan ba, a larabci wannan abin da yafi dacewa da shi shine a ce al khubuth da dauri. Duk da yake al-Imamu Abu Sulaiman al-Khattabi a cikin littafin shi Aghlatul Muhaddithina yayi kokarin nuna cewa wannan kuskure ne, amma al-Allamatu al-Imamu Nawawi ya mai masa da martani a cikin sharhin Muslim cewa fadan al-khubthu a mai dauri, to shine yafi dacewa da abinda min ghairi al-adami, wato misali abinci da abin sutura da tunani, duk in ya zama mara kyau ko shedanci, to wajen ambaton shi kar a yi wasalin na tsakiya, sai a ce al-khubthu shine aqsu tayyib, sabanin duk wani abu mai kyau. To kuma shi ma jam'in shi kaman jam'in matan shedanu al-khaba'ith, al-khubthu al-khaba'ith, wancan kuma al-khubthu al-khaba'ith shi ma, wallahu a'lam. Wannan dai a takaice kenan insha Allah. Yace yandarju fil ma'anal nahyi 'anil munkar kama anna ihlal at-tayyibat yandarju fi ma'anal amri bil ma'ruf, kamar yadda kuma halasta mai dadi yake shiga karkashin umarni da kyakkyawa. Wan nahyi munkar li anna tahrim at-tayyibat huwa mimma nahaha Allahu anhu, saboda haramta ababe masu dadi Allah ya haramta kai shigege ka haramta wani abu wanda yake Allah ya halasta shi, kaman abin da ya shafi abinci ko aure ko abin sha ko sutura, Allah ya haramta. Da yake cewa qul man harrama zinatal lahi allati akhraja li ibadihi wat tayyibati min rizq, Allah ya yi tuhuma, ya yi tankiya akan wane ne wanda yake tsoma bakin shi a cikin haramta abin da Allah ya halasta na kyakkyawan ado na duniya da kuma abinci ko arziki mai daɗi. Wani yadda lalazina amu, Allah ya ce, na yi su ne don masu imani. Wani ma duk wanda ya mora ma ya mora ne a matsayin ya ci albarkan masu imani. To ga Allah ya yi hani game da mutum ya tsoma baki ya haramta abin da yake halas, yana da haɗari ƙwarai da gaske, kamar yadda aka sani, da haramta halas da halas ta haram suna fitar da mutum cikin musulunci yanzu-yanzun nan, ko da bai taɓa aikata wannan haramun ɗin. Ma'ana wanda yake shan giya amma yana sanar cewa saban Allah ne, yana da dama, yana fata ya tuba, wannan matsalar shi da Allah bata kai matsalar wanda zai buɗe baki ya ce ai giya halas, ya halasta, ko da kuwa bai halasta bil mantuq amma ya halasta bil hal, a ɗabi'ance ya nuna cewa ai halas shi ne. Kamar wannan dokokin da ake gudanar da su a ƙasashe, wannan takalar Allah ne, dokoki da suke halasta zina, su halasta luwaɗi, su halasta giya, su halasta duk wani abu daga cikin ababen da Allah ya haramta. To wannan ba ƙaramin fito na fito da Allah ba ne jama'a. Ga shi kuma duk duniya abin da ake yayi ke, waɗanda ma suke ƙoƙarin su bi Allah ɗin, to su ne abin kyara, abin zargi. Duk ƙasar da za ta ce ta haramta luwaɗi, to sai a taso duk duniya a kyare ta, a ce an fitar ta daga ƙungiya kaza, an sa mata takunkumi kaza, an hana shugabanninta zuwa ƙasa kaza, saboda kawai suna so su wanzar da hukuncin Allah. Ko da fa ba za su iya hukunta wanda ya yi ba, faɗan kawai cewa haramun, ake samun ɓatattu da dama da ƙasashen musulmai namu na nan Afirka ko Larabawa, idan mutum ya yi gudun hijira zuwa ƙasar Turawa, to da ya je in yana so a karɓe shi, to abin da zai faɗa kenan, ya ce a garinsu, a ƙasarsu an takura mai saboda yana da sexual orientation irin wannan. Yanzu nan za a ba shi mafaka a ce ai mutum ne da yake buƙatar kariya, saboda ana cutar da shi a ƙasarsu. Kuma ƙarya ne ba, an san ƙarya ne, an san iya shege ne ba. Kowa ya san ɗan adam ba zai kai labari da wannan la'antacciyar ɗabi'ar ba, auren jinsi. Kowa ya sani, saboda babu yadda za a yi ɗan adam ya wanzu babu aure. Aure wannan na ɗabi'a da aka sani tsakanin mace da namiji. Amma ce a juya mata su auri mata, maza su auri maza, kowa ya san ƙarya ne. Kimiyya ta san ƙarya ne, al'ada ta san ƙarya ne, kowa da ɗabi'arsa fitra ya san ƙarya ne. Amma saboda ɗaurewa shi ɗan gindi, shi ake goyon baya. Allah ya tsare mu. Malam ya ci gaba da cewa, wa kadhalikal amru bijami'il ma'rufi wan nahyi an kulli munkarin mimma lam yatimma illa lirrusul allazi تمم الله به للرسول عليه تمم الله بمكارم الاخلاق المندرجه في المعرفه يتي هكا نن kuma duk wani umarni da kyakkyawa da wani hani da mummuna wanda bai tabbata ba sai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, babu wani annabi ko wani mai wa'azi da ya taba cin nasara da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace a wajen aikin sa na umarni da kyakkyawa da hani da mummuna, saboda shi Allah ya turo shi dan ya cika, kuma ya cika din. Kuma Allah ya bada labari, ya faɗa al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islamu dina. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu wannan nasara. Tasu makarimul akhlaq, kyawawan halaye, sam alija wanda suke cikin fil ma'rufi, wato nuskan fil ma'rifati, umarni da kyakkyawa ya kama tun daga umarni da ɗayanta Allah, umarni da tauhidi, umarni da bin biyayyar doka Allah, wato umarni da taqwa kenan, umarni da yin kyawawan ɗabi'u, wato umarni da ihsani kenan, da kuma hani daga shirka, hani daga munanan ɗabi'u, da hani daga saɓan Allah. To duk waɗannan abubuwan suna cikin abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya dunƙula masa a cikin umarnin da aka yi masa da annabka bashi, wa anzir ashiyatakal aqrabina hazwa, ƙarshen umarnin da aka yi masa, to abin da aka umarce shi kenan. Kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci gagarumin nasara a wannan aiki da yayi, ya bada duk sakon da aka ce ya bayar, ya karantar da duk abin da aka ce ya karantar, bai boye komai ba, kuma da Aisha ta ce radiyallahu anha, to in bayan shi babu wani mai wa'azi, sawa'un annabi ne ko wali ne ko mujaddidi ne ko shehi ne ko wane, sai da ya zama akwai wani abu da ya gagare shi isarwa, ko da ya zama ilimin shi bai kai kai ba, ballantana ya isa, ko ya zama ya kuskuren fahimta wajen isar da shi, ko ya zama ya yi ta wa'azi akan wannan abin ba a gane ba, don ba zai yi ya kai darajar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Ina fata mun gane shi ne abin da yake nufi, shi manzo Allah ya cika mishi aikinsa, to shi yasa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yafi kowa daukakar daraja a wurin Allah yafi kowa kuma samun daukaka a lahira saboda shi duk aikin da Allah ya ce ya masa yayi ya cika gabaki daya shi yasa Allah ya mishi bishara da cewa idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi llahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innaka tawwab wannan kuma shi yasa sai addinin nashi ya wanzu ya ci gaba da wanzuwa yau kusan shekara 1500 kuma haka zai wanzu har zuwa ƙarshen duniya insha Allah yana ƙara fadada yana ƙara samun tagomashi yana ƙara samun mabiya saboda cikar ni'imar da Allah ya masa salawatullahi wa salamuhu alaihi fil akhirati wal ula don waɗannan tarin mabiyan kullun suna ƙara mishi samun ladare da samun daraja babu wani mutum da ya kwana a musulunci sawa'un wanda yake raye ko ya mutu duk abin da zai furta tun daga kalmar shahada da sauran ayyuka da zikirori da ibadoji na jikin shi da dukiyarsa da komai sai ya zama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya da kamasho a cikin aikin da kake saladan shi ba zai tsaya ba sadaqatul jariya din shi shine wannan musulunci da yazo yayi hidima duk aikin da kake a musulunci ko ka sani ko baka sani ba to yana da lada na cewa shine ya kawo musulunci salawatullahi wa salamuhu alayhi fil akhirati wal ula wa qad qala Allah ta'ala al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al islam dinan yaka ma jiranci ce Allah ubangiji yace al yawma ayau dinna akmaltu lakum dinakum na cika muku addinin ku wannan al anan al ce ahadiyya wato lil ahadil huduri ga wanda yaje wajen ya san me ake magana kuma ya tabbata wannan aya ta sauka ne bayan ainihin wato an yi aikin hajjin bankwana shi yasa yahudawa suke cewa sayyidina Umar su inda su ne aka sauka da wannan aya da ba za su yi wasa da ita ba za su dauki wannan wuri da wannan lokaci da aka saukar da ita lokacin buki da kuma wurin yin buki duk shekara za su dinga tunawa da shi to sai mu a musulunci babu bikin tunawa da wata hadisa ta farin ciki ce ko ta bakin ciki babu ita in ba iya bikin da Allah ya kayyade mana da sallah babba da sallah karama ba to duk wani biki da za a ce wani anniversary na haihuwa ko mutuwa ko samun yanci ko kaza to wannan baya cikin musulunci yana cikin dai al'adun mutane in suka ga za su suna je su yi amma fa ka su ce musulunci ko musulunci bai encouraging a yi su ba saboda galibin su koyi ne da wasu al'ummomi da wasu al'adu da kuma israfi ne na dukiya da bata lokaci ne babu wata maslaha a cikin sa da haka sai na Umar yace to mu ba za mu su kuma Yahudawa suna ganin ina ma da su ne suka samu wannan tagomashin akmaltu lakum dinakum na cika muku addinin ku al ikmal malamai suka ce lafazin al kamal yana faruwa ne ta hanyar abu a dinga yin shi kadan 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 har ya cika ko da ana samun daddatsewa tsakanin shi shine kamula amma al-itmam shi kuma cika ne shi ma a lokaci kadan 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 amma ba tare da daddatsewa ba shi zaka ga an danganta shi ga ni'imar Allah ita ni'imar Allah ba ta taba rabuwa da bayinsa ba amma addini to yau an saukar da kaza gobe an saukar da kaza wani ma da ba musulmi bane sannan ya shigo musulunci wani da bai sani ba sannan ya koya ya sani to da haka zai samu wannan kamala a hankali saka da annabi ya ce kamula minar rijali kathirun wato da ba haka suke ba ke amma ita ni'ima kullun tana tare da bayin Allah bata taba rabuwa ba ni'imar Allah da bayinsa ko da tarfata aini shine ma'anan atmamtu alaikum ni'mati Allah yace wa raditu lakum al-islam dina kuma na yarda ku yi wannan addinin na musulunci shine yarda da shi ku yi shi banda wani sa faqad akmala Allahu lana ad-dina haqiqa Allah ya cika mana addini wa atamma alaina an-ni'ma ya cika mana ni'ima waradiya lana al-islam dinan ya yaddan mana da musulunci a matsayin addinin da zamu yi wa kazalika wasafa Allahu al-ummata bima wasafa bihi nabiyaha kuma haka Allah ya wasafa ya siffanta ita al'umman musulunci da irin abin da ya siffanta manzon nata sallallahu alaihi wasallama haisu qala da Allah yace kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah Allah ya ce ku ne mafiya kyan al'umma wadda aka fitarwa da mutane ta'muruna bil ma'rufi alkhairun ku shine umari da kyakkyawa wa tanhauna 'anil munkar da kuma hani daga barin mummuna wa tu'minuna billahi kuma ga imani da kuke da shi da Allah kaga nan an siffanta muminai da abinda aka siffanta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ya'muruhum bil ma'rufi wa yanhahum 'anil munkari wa yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu 'alayhim al-khaba'ith sai yake cewa wa qala kuma Allah ya ce a wani waje cikin suratul tauba wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'dhin ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar muminai mazan su da matan su sashen su mai jibintan sashi ne aikin su suna umari da kyakkyawa kuma suna hani daga barin muguna wali hadha qala abu huraira radiyallahu anhu da haka ne abu huraira yake cewa kuntum khaira annas kun kasance mafi alkhairin mutane ta'tuna bihim fil aqyadi was salasil hatta tudkhiluhumul janna kuna zuwa da mutane an daddaure su a cikin dabaibayi da sarka har sai kun ja su zuwa aljanna wannan hadisi yana cikin sahih al-bukhari ya zo da lafazi wanda yake mauqufi kamar yadda malai ishara haka amma asalin shi marfu'i ne shine bayani akan cewa musulmai saboda san su da alkhairi za su kamo bayi waɗanda aka kama su a jihadi kafirai haka za a jawo su da ƙarfin tsaya a shigo da su ƙasar musulmai suna kiyayya suna jin takeici amma fatan da ake kawai shine su shiga musulunci zaka ba a ta kyautata musu a ta nuna musu alkhairi a koya musu ilimi na addini a yanta su kuma da kansu su gamsu su shiga musulunci kuma su zama manyan jarumai ko malamai ko masana a cikin addinin musulunci kamar yadda ya faru da dama daga cikin bayi da ƴaƴansu da sauransu mun sha karanta tarihin wasu daga cikin malaman musulunci waɗanda asalin kakanninsu ko iyayensu ko dangoginsu daga haka suka shigo addinin musulunci fa bayyana Allah subhanahu anna hadhihi al-ummata khairul umami lin-nas manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cewa Allah madaukakin sarki amin ya bayyana cewa wannan al-umma ita ce mafi alkhairin al-umma ga mutane fahum anfa'uhum lahum sune mafi amfani ga mutane wa a'zamuhum ihsanan ilayhi kuma su suka fi su yiwa al'umma kyautatawa li'annahum kammalu amran nasi bil amri bil ma'ruf wa nahyihim 'anil munkar saboda sun cika al'amarin mutane wajen umarnin su da kyakkyawa da hana su daga mummuna min jihati sifati wal qadri ta fuskar siffar su da kuma abin da Allah ya kaddara musu wato siffar su siffa ce ta masu umarni da kyakkyawa da hani da mummuna sannan Allah madaukakin sarki cikin kaddararsa ya huwace musu wannan haisu umiru bi kulli amaru bi kulli ma'rufin wa nahwa an kulli munkarin li kulli ahad yayin da al'umman nan ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ta kasance a matsayin ta na al'umma tana umarni da duk wani abu kyakkyawa tana kuma hani daga barin duk wani abu mummuna kuma tana yi wa kowa wannan wa'azi wa aqamu dhalika bil jihad fi sabilillah bi anfusihim wa amwalihim kuma al'umman manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suka tsaida wannan shi'ar na al'amru bil ma'ruf wa nahyil munkar basi wasa da shiga sun ce da dukiyarsu sun yi jihadi na karantawa jihadi na da'awa na wa'azi na rubuce-rubuce da yada su da jihadi ma na takobi jihadi na yaki duka an yi shi dan a umarni da kyakkyawa a hani daga mummuna wa hadha kamalun naf'il lil khalq wannan shine cikar amfani ga halittu wasa'irul umami lam ya'muru bi kulli ahadin lam ya'muru kulli ahadin bi kulli ma'ruf su kuma sauran al'ummomi basu damu ba sa umarni kowa da duk wani aiki nagari wala nahau an kulli ahadin an kulli munkarin kuma basu hana wani mutum aikata wani munkari ba wala jahadu ala zalika kuma basu taba miƙewa su jihadi ba bal minhum man lam yujahid akwai wanda ma kwata-kwata ba sa jihadi a cikin addininsu walladhina jahadu waɗanda ma kuma suka yi jihadin ka bani isra'ila kaman banu isra'ila fa ghayatu jihadihim kana li daf'i aduwihim min ardihim su manufar jihadin su katange abokan gaban su daga samun shiga kasar su ba wai fada da kasar musulunci da fada da addinin musulunci ba kama yuqatilu sa'il adh-dhalima la li da'wati al-mujahidina ila mujahidina ila al-huda wal khair wala li amrihim bil ma'ruf wa nahyihim 'anil munkar yace kamar yadda kama yuqatilu sa'ilu zalima su jihadin su kamar yadda wanda aka kince shi shine as-sa'il wanda yake wato an cutar da shi yake fada da az-zalimin da ya cutar da shi wani ya ko ya zo zai kwace maka ko ya zo kasar ka ya kama farmaki ko irin yanzu inda bandits din suke kawo farmaki garuruwan mutane wajibi ne mutane su tashi su kare kansu to su jihadin banu isra'ila jihadi ne na kare kai wato defensive ne jihadin su la li da'awati al-mujahidin ila al-huda wal-khair sannan ne kiran wa ake gwagwarmayar da su su zo su anshi wannan shari'a da al-khairi ba wala li amrihim bil ma'rufi wa nahyihim anil munkar ba kuma dan su umarce su da kikkiawa ko dan su hane su daga mummuna ba qala musa li qaumihi kama qala musa li qaumihi kamar da musa yake cewa ya qaumi dukhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum wala tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin qalu ya musa inna fiha qauman jabbarina wa inna lan nadkhulaha yakhruju minha fa in yakhruju minha fa inna dakhilun ila qawlihi fadhhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qa'id kamar yadda yake cikin suratul ma'ida ko annabi sallallahu alaihi wasallam manzala annabi musa alaihi salam Allah yake ba da labari annabi musa yace mutanen shi ya qaumi dukhulul ardal muqaddasa ya ku al'ummata banu isra'ila ku shiga wannan kasa mai daraja wato kasar falastini kenan allati kataballahu lakum wanda Allah yayi alƙawarin in kun shige ta kun yi jihadi zai ba ku ita wala tartaddu ala adbarikum kar ku sake ku juya da baya ku sheka da gudu fatanqalibu khasiri in kuka gudu daga wajen yaki za ku koma cikin asara qalu ya musa inna fiha qauman jabbarin suka ce kai annab musa gaskiya saboda Allah mun ba za mu iya shiga ba saboda a cikin wannan ƙasa akwai wasu mutane wanda suke mamugunta masu danne na ƙasa da su wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha saboda kuma ba za mu shiga wannan ƙasa ba har sai in sun fita Allah yace sun ce fa in yakhruju minha fa inna dakhilun suka ce amma in dai sun fita to mu za mu shiga fa zuwa fadin su da suka ce annabi Musa ya Allah ba suka ce musu to kaje kai da Allah ka kaje ku yakin mu muna nan muna jira idan an ci nasara sai mu shigo mu da mun tunda ba mu shigo ba in kun ci nasara mu shigo in an ci nasara akan ku me ta kanku a shahid anan shine kagan su bani Isra'ila wannan yakin da za su yaki ne na kwata kai ba yaki ne na yada addini ba ba yaki ne na wa'azi ba ba yaki ne na kokarin fada da kasar musulunci ba to shine bambancin duk wata al'umma da al'umman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa kama qala ta'ala alam tara ilal mala'i min bani Isra'ila min ba'di Musa idh qalu linabiyyin lahum ba'ath lana malika yuqatilu fi sabilillah قال هل أسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا الله يجي ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل شنبك جوس تارن الأمة شكم بنو إسرائيل من بعد موسى تنبأ أن النبي موسى إذ قالوا لنبي الله يعني سكتي والنبي لا الله يكوس موسى إبعث لنا ملكا nuqatil fi sabilillah ka aiko mana da wani jagora wanda zai shugabance mu wato komanda mu je mu yaki dan Allah qala hal asaitum in kutiba alaikumul qitalu alla tuqatilu yace ba ku jin tsoron idan aka wajabta muku jihadin kuma ku kasa suka ce wama lana alla nuqatila fi sabilillah to me zai hana mu yi jihadi dan Allah wa kad ukhrijna min diyarina wa abnaina kaji motive din su alhalin an kore mu daga gidajen mu an kore mu daga inda zamu ga ƴaƴan mu an kwashi mana ƴaƴa an kore mu daga gidajen fir'auna ya mana kaza ya mana kaza da haka motive din su ba wai yaduwar addinin Allah ba a'a motive din su shine su samu wurin da zasu zauna cikin ni'ima da kwanciyar hankali ba wanda ya taba masa karashin su fa allalul qitala bi annahum ukhriju min diyarihim wa abnai kaga sun kafa hujja cewa za su yakin ne saboda an fitar da su daga gidajensu da yayansu wa ma'a hadha fakanu nakilina amma umiru bihi min dalika duk da haka kuma suka zama masu taurin kai suka kiyin abinda aka ce musu wali hadha lam tahullal ghanaim lahu don haka ne ba a halasta musu ganima ba walam yakunu yata'una bi mulkil yamin kuma ba a halasta musu su yi sadaka da baiwa ba dan kawai mutiya kama baiwa a addinin banu isra'ila bai halasta ya sadaka da ita saboda a jihadin nashi asali abin da yake nema shine zaman lafiyar duniyarsa kuma gani to kullai ne duk kasashen duniya yanzu wannan shi suke duk karfin sojan su da leken asiri da komai dan dai su dai abin su ne su zauna lafiya ba ruwan su da addini kowa yanzu kawai ya zama iya kiyaye abin nan iyakar kasarsa da cikin gida an zauna lafiya amma babu wanda ya damu da addini addini fa me yi mako masa sai dai talakawa da marasa karfi da masu wa'azi su ne kada suka damu da addini mutanen gari wato amma gwamnatoci basu damu da yada addinin Allah ba ya kasa ba dukkanin gwamnatocin duniya ne yanzu har da na kasashen musulmi to kaga wannan shine bala'in da muke ciki kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi alƙawarin cewa haka zai faru da al'ummarsa cewa idza taraktumul jihada wattaba'tumuz zar'a idza taba'tumuz zar'a wattaraktumul jihada fi sabilillah idan kuka gamsu da noma da kiwo da kasuwanci da sauran harkokin zaman duniya kawai shi aka sa gaba shi aka fuskanta shine abinda kowa ke baiwa muhimmanci Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce taraktumul jihada fi sabilillah akai watsi da jihadi don Allah yace sallallahu alaikum zillan Allah zai darkake muku zai darkaka muku wani kaskanci to ka duba yanzu kaskancin da musulmai suke ciki a cikin duniya jama'a kaskancin da musulmai suke a cikin duniya ai bai buƙatar sai an siffanta yanzu inda da ne san da musulunci ke da karfin sa wannan shari'a da aka yi wa wannan takaddarin na Kano da yanzu labari ya sha bamba ai alƙali na musulunci in ya gama shari'a annan take kawai za a kaddamar da hukuncin nan gaban jama'a ko a fita wata saha a je a kaddamar baya buƙatar sahanin kowa a duniyar nan kamar yanzu sai a ce duk shari'a da aka yi in dai capital punishment ne sai wani ya sa hannu wannan kuma waye wanda yake zaune a kujerar bature domin kujerar gwamna ta bature ne kujerar shugaban ƙasa ta bature ne da ma a ce sarkin garin ne shine ke zaune akan kujerar ɗan hudiyo ta khilafa islamiyya ko amma a da can sanda musulunci ke da ƙarfin shi duk wanda shugaban ƙasa ko halifa ya bashi ya ce kai ne alƙali to ya bashi wuƙa da nama ya yanke hukunci kuma ya zartar yankewa wato ya faɗi cewa kaza shine hukuncin wanda ya kaza sannan kuma ya zarta ko da hukuncin ya shafi shi kanshi sarkin ne ai mun kanta labarin Izu dan Abdulsalam da irin tatabar da suka yi da sarakunan mamalik wanda sai da ya kasa su a kasuwa ya sai da su ci saboda ku bayi ne da dukiyar musulmai aka siyo ku aka bashi abu ya ce to sarkin zamanin zai siye su gaba da ya ce to sai da ya siye su da dukiyar shi khas ba da dukiyar gwamnati ba saboda kuma alƙali ne yana da ƙarfin hujja yana da ƙarfi amma yanzu bai ina haka duk ake yi ba akan wannan aka fara ba duk wata shari'a yau shandalban da ka ji labarin an yanke wani hukunci an yi azikitin ɗinsa irin wannan tun sojoji tun zamanin irin zamanin bahar na da ko baban gida su ma me suke yankewa idan an musu yunkurin juyin mulki ko ƴan fashi su kaɗai yake wannan hukunci amma duk wanda ya taɓa musulunci ko ya kashe wani ko ya wata ta'asa haka zai sha sai dai a gaban Allah amma alhamdulillah ko yanzu musulunci ya samu daraja an samu abin da ake nema cewa kotun dai musulunci ta tabbatar da hukuncin dama kuma kowa ya san shi abu ga yana a cikin ashafa ko jahili mai yawo a gari ya san cewa duk wanda ya ɓatanci ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hukuncin shi kisa ne Allah ya tsare mu to ina ganin bari mu saurara anan ko saboda mun samu gaba idan mun zo sai mu tashi da kicewa ma'lumuna anna a'zamul umami المسلمين قبلنا هم بنو إسرائيل وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله